يا الله يا الله بهكا الله نكينا نروكا بروكيكا تهكا بويبا كودا مهاتم بياني كيدا كودا مهاتم بياني كيدا.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Abin da ya dauke hankalin al'umma duk fadin duniya shine annobar coronavirus da ta kama sama da mutane miliyan 4 ta kuma yi sanadiyar mutuwar kusan mutane 300,000. Banda haka ta tauye rayuwar kowane bil'adama ta yau da kullum a duk fadin duniya. Sai dai duk da irin fadakarwa da ake yi kan wannan cuta, har yanzu mutane da dama suna ta baba akan batun. Abin da ya zama da hatsarin gaske da kuma barazana ga ci gaban iyali. Ta haka yau shirin domin iyali ya gayyaci ƙwararren likita kan abin da ya shafi lafiyar mata, Dr. Mairo Mandara, domin yin ƙarin haske da kuma faɗakar da al'umma akan wannan annoba.
Wannan ciwo bane na gaske, ba wasa bane. Kuma wannan ciwon annoba ne da Allah ya aiko mana ya jarabce mu da ita, yadda mu gani yaya za mu yi. Kuma mu a yawancin ku a Najeriya shi ba mu wuce mutum da kirista. Kan masu jin addinin mu na kakanni ba su da yawa. Wannan abu cuta ce Allah ya kawo mana, ko kuma kirama Allah ya gwada mana yadda za mu yi tare da mu. Wannan ƙwayar cutar ba a ganin ta da ido. Ko ka sa abin duba hangen nesa na likitoci ba ƙaramin jiki ba ne mai ƙarfi. Ba irin wanda mun ji a asibiti a ce a gwada mana jini, a gwada mana fitsari, ba irinsu ba ne suke gwadawa, wato ba microscope daidai haka ba. Sassan ƙanƙani ne kamar kiyashi, karamba kiyashi guda ɗaya sau ɗari ko sau dubu, kiyashin karamba shi sau dubu. To shi wannan ƙwayar cutar bai kai ƙwaya ɗaya a cikin kashi biyu. To wannan abu ne da ya kamata uwar gida ta sani. Uwar gida don ta fi kowa haƙƙi ta kasa mai gida ta fara ƴaƴanta ta fara zuwa gidanta. Domin idan uwar gida ta ɗauka, to zai iya shafan kowa da kowa a gida. Don haka abubuwan nan da malaman asibiti suka mana bayani domin zo da misali shi, mu yawan wanke hannayenmu, mu yawan goge abubuwa ko ina mu sa da tsafta. Koyaushe kamar masu tsafta, koyaushe sabulu a yi alola a wanke hannu da sabulu, kuma sabulu ba a wanke da shinka. In aka fita aka je wani waje a wanke, in kana tari ko kana wani abu da rufe hancinka da gaban hannunka, kar ka sake ka fesa wa mutane. Kuma kana magana da mutane, kar ka rufe wa mutane magana, kina magana fafafafafa, kina fesa wa mutane yawo a fuska. Shi yasa ake sa wannan takunkumin mask din nan a rufe hanci. Duk waɗannan abubuwa da muke gani, akwai su a talabijin, akwai su a rediyo, masu yawo suna faɗa duk ga su nan a ilimin shi. Don haka dole mu da wannan abin da muhimmanci.
To Hajiya, doctor, wannan mata masu bari dai kafin ma mu kai nan. Wannan batu kin san al'ada mu so da dama mutane, musamman dai mutane a karkara din nan, zaki ga kamar in an yi tari din nan sai a yi kaki, sai a zubar da shi a ƙasa. To za a iya ɗaukar cutar nan ta irin kaki din nan da mutane ke suna zubarwa a ƙasa, in kuma sun yi kakin nan me ya kamata su yi?
Shi kaki ɗaya biyu, in aka yi kaki maimakon a zubar a ƙasa, ya kamata a zubar a kotsin ma hakan nan da za a yi. Ko kuma in aka yi tari, yawon nan a tsarin mutum na bayan gida ne, to ka sa inda ruwa zai tafi da shi, ko kuma in a bakin zanda ka tofa a ciki. Amma kaki ɗin da sai kaki fit a fesa a cikin bango duk bai sha suna mu ba yanzu. Yanzu tun wannan lokaci ya wuce, domin abin da zai faru in kai kaki ka fesa a bango, in wani ko ya bushe, ka tuna ka zai iya yin kwana uku da ran shi a wajen. To in wani ya zo ya taɓa, shi kenan busheshen kakin ne, sai mutum ya ɗauka. In ya taɓa mutum, ya taɓa fuskar shi ko idon shi ko hancin shi, sai ya ɗauka. Don haka ake so duk inda mutum ya taɓa ya wanke hannun shi. Wannan kakin gaskiya na fesa, dama shi can ba tsafta ba ne, ka ɗauki kaki ka fesa a jikin bango ko a ina. In har za ka kayi kaki, za ka tona ka abu, za ka yar, to ka ɗan tona ƙasa. Ba inda ya rage wasa ba, ɗan tona ƙasa a zuba kacin ko kuma yadda kakanninmu suke yi da akwai kasko dan kasko da toka in aka yi kashi sai a zuba a cikin kaskon nan sai kaga an jima kadan da yamma sai a ɗauki kaskon nan a je a zuba shi a tsalga haka da muka san iyayenmu suke yi saboda sun suna da tsafta sosai ba sa taɓa zuba kai ko kuma a samu ɗan ƙasa a gwangwan in aka yi kashin nan a zuba a ciki ko aka zama a ɗauki ƙasar nan a je a zuba ta a tsalga.
Bari mu koma kan yadda wannan cuta ta shafi mata masu ciki musamman wannan fanni ne da kike da kwarewa akai. Wannan cuta akwai waɗanda suke tambayan cewa wannan cuta idan ta kama mace mai ciki yaya za ta iya shafar jinjirin da ke cikin matar?
To a dissa abinda ya rubu ko san wannan ciwon sabon ciwo ne ba mu san kan shi sosai ba. Amma malaman kimiyya suna ta kokari su gane abubuwan da zai iya da zai biyo baya. Yanzu ne ma ake samun mata masu ciki yanzu suke haihuwa yanzu ne ake bincike a ga me ya gaskiyan zancen ko zai shafi mata masu ciki ko ba zai shafi mata masu ciki ko zai samu ɗayansu da ke cikin cikinsu ko ba zai samu ɗayansu da ke cikinsu ba. Amma to a wannan gefe dai kenan. Amma idan mace ta zo wajen haihuwa kun gani tana fito ɗan zai fito wajen ta da hannunta za ta taɓa shi idan tana da shi to dole ta ɗauki mataki mai tsauri yadda za ta kare ɗan nan. Wane ne kenan idan za ta ɗauki ɗanta dole ta wanke hannunta idan za ta ɗauki ɗanta ta bashi nono dole ta sa wannan takunkumi da muke da ake sawa a hanci sannan shi ta ci bakin nonon nata da za a ba yaro dole a sa ruwa a wanke shi ko a sa ruwa a wanke bakin nonon sannan a sa ma yaro ya sha in yaro ya sha sannan a sake wanke bakin nonon sannan mata ta zauna tsafta yanzu kan mace da ta haihu tsafta ta ce an rinka balinki yadda za ta ke domin idan tana da ciwon za ta iya ba jaririnta ko da shi jaririn bayi da shi to abinda ba a so kenan su tana da shi ta ba jariri ba to kuma shi saboda jariri Allah ya halicci jariri ko jaririya domin su sha nonon uwa duk kwana da shi ba abu ne ke za a ba yaro madara ba a'a dole a ba shi nonon uwa domin madara na shanu ne ba na ɗan mutum ba yana iya sa yaro ya tashi da halayen dabbobi da rashin hankali da sauransu so dole a ba shi nonon uwa amma dole uwa ta samu daita a tsantsan wajen lura da ɗanta wajen wanke halinta wajen tsaftacewa idan ba ba shi nono za a yi ba za a je shi can gefe guda ba a rungume shi ana tari ana labari ana tsafta mishi yawo ana sauka ana tsako ana tsafta mata yawo ana wajenta ita mai yanci mai ciki kamar yadda kowa zai iya ɗauka ita za ta iya ɗauka amma ita mai ciki idan ta ɗauka to hatsarin da take ciki ya fi na mara ciki saboda shi wannan ciwo yana shafan abubuwan jinin da yake sa jini ya daskare idan ka yanke ciki to yana kara wato coagulation dukkulewan jinin to dama ita mace mai ciki tana cikin hatsarin wannan coagulation din wato jini ya zama gudaje to kuma sai wannan ciwon ya kara to kun ga ita mai ciki idan ta kamu da wannan ciwon hatsarin ta ya zama ninkin baninki.
Wato yanzu ma wannan bayani da kika yi ya sake maida ni kan ɗaya daga cikin hujjojin waɗanda suke shakkun cewa wannan cuta zahiri ne suna cewa idan lallai da gaske ake cewa wannan cutar tana nan menene yasa ba a jin tana kashe mata sai maza duk waɗanda ake bayyanawa cewa ta kashe maza ne
akwai mata da suke mutuwa ko ni na san waɗanda mata suka mutu. Abin da yake faruwa shine yawanci maza su suka fi hada suka je suka ɗauki ciwon za ki ga yawanci maza su ne masu fita waje in kika duba karkara in kika duba cikin karkara yawancin mace za ki ga mace ma a kowanda za a haife ta a ƙauyen garinsu har Allah ya sa koma ga ubangijinta bata ma fita ta je wani waje ba to shi kuwa namiji shine mai zuwa safara shine mai zuwa cirani shine mai zuwa gona shi ne mai zuwa ina ne ya fita wannan gari ya je wannan ƙauye wani ma ya je cilani sai ya yi wata shi da sannan ya dawo gida. So maza su suka fi yawo suka fi ɗaukan wannan ciwon suka fi daukan ciwo saboda waɗannan abubuwan da ke jikin su, amma mata suna dauka kuma mata suna mutuwa sosai ma.
Eh babu
a wajen mu ne inda bamu ga mata da yawa.
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin yadda mace mai ciki za ta iya kula da kanta a wannan yanayi, da kuma ko sirace yana wani amfani ga wanda ya kamu da wannan cuta. Yanzu a madadin bakuwar tamu Dr. Mairo Mandara da kuma Chibahiro Diodune da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi dan su muke ashe mu.